Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31.25 da kuma 16. Abin ne mai da ke jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol da kuma niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su isa mu tashar Alpha ta radio, wato radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci. Yau Litinin 14 ga watan Janairun shekarar 2019. Muhammad Lalo ne tare da Amina Buhari Auna muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 10 na safe kenan a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya gargadi kasar Turkiyya kar ta kuskura ta kai hari kan mayakan Kurdawa bayan janyewan sojojin Amurka daga Syria. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da zargin cewa shi dan koren kasar Rasha ne. Ciniki da China ta yi a Amurka ya sake fin wadda Amurka ta yi a China da gagarumar tazara a shekara ta 2018.
To kanin labaran duniya kenan. A shirin namu ne yanzu za ku ji cewa an fara sauraron karar da aka shigar akan babban jojin Najeriya mai shari'a Walter Onogin. Shari'ar da aka fara a yau a birnin Abuja.
An kwashi sama da sa'a 1:30 ana musayar yawu da tada jijiyar wuya tsakanin lauyoyi masu kada mai shari'a Walter Onogin a ƙarƙashin Wale Olanipekun da lauyoyin ɓangaren gwamnati a ƙarƙashin jagorancin Aliyu Umar.
To ko yaya masana shari'a ke kallon wannan ƙara?
Ita doka abin da ake cewa mantuwa ko rashin saninta ba uzuri ba ne, shi ne na farko, kuma su ne manyan alƙali suka faɗa wannan a karance mun sani.
Za ku ji cikakken bayani a cikin shirin, sannan muna tafi da shirin ilimi da ma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya gargadi kasar Turkiyya cewa tattalin arziki zai durkushe muddin ta kuskura ta kai hari kan Kurdawa bayan janyewan sojojin Amurka a Syria. Haka zalika, bana son Kurdawan su tsokane Turkiyya, a cewar Trump ta kafar Twitter da daddaren jiya Lahadi. Trump ya ce kasashen Russia da Iran da Syria ne suka fi amfana da daddaddiyar manufar nan ta Amurka ta ruguza ISIS, abokiyar gaba ta hakika. Dakarun Kurdawa na YPG na ɗaya daga cikin abokan Amurka na kud da kud a yaƙi da ISIS a Syria. Turkiyya dai ta ce mayakan YPG na da alaka da kungiyar mayakan Kurdawa na PKK, wadda ta jima tana yaƙin sunkuru na neman ƙarin 'yancin cin gashin kai ga Kurdawa a Turkiyya. Turkiyya dai na ɗaukar PKK a matsayin kungiyar 'yan ta'adda, kuma akwai fargabar yiwuwar Turkiyya ta kai hari ma mayakan Kurdawa a Syria da zarar Amurka ta fice. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da rahotanni da ke nuna cewa shi ɗan koren Rasha ne da shugaban ƙasar Vladimir Putin, ko kuma yana ɓoye yadda ta kaya a tattaunawar bayan fage da suka yi da shugaban na Rasha a haduwarsu da ya kai sau biyar, ciki har da wadda suka yi a watan Yuli a Helsinki. Da ma'aikaciyar kafar labarai ta Fox News, Jeanine Pirro, ta tambaye shi ko a halin yanzu yana aiki man Rasha ko kuma ya taɓa yi a baya. Sai Trump ya ce, ina jin ba a taɓa mani tambaya kan abu mai ba da haushi kamar haka ba. Shugaban Amurka ya ce, idan kuka tambayi mutanen Rasha, za ku san cewa babu wadda ya taɓa takura Rasha kamar ni, watakila ma a duk cikin shugabannin da aka taɓa yi, musamman ma shugabanni 3-4 suka gabata a wannan marar. Kai babu wadda ya matsa lamba ma Rasha kamar ni ta kowace fuska. Shugaban Amurka Donald Trump ya zaƙe kan buƙatarsa ta gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico, a yayin da 'yan Democrat kuma ke ci gaba da ƙin goyon bayan abin da suke kira mataki mai tsada da kuma rashin inganci. A yayin da kuma a yau ɗin nan Litinin aka shiga rana ta 24 da rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya. Da daren jiya Lahadi, Trump ya rubuce a shafinsa na Twitter, inda ya ambaci maganan wani dan ra'ayin riƙau Pat Buchanan, inda Buchanan ya kira ga Trump ya yi amfani da ikonsa na shugaban ƙasa ya kafa dokar taɓaci don ya samu kuɗin gina katangar. Sai Trump ya dora a kai da nasa bayanin cewa shahararrun mutanen ƙasarmu na buƙatar cikakken tsaro akan iyakarmu yanzu nan. Jiya Lahadi, wani aminin Trump daga cikin 'yan majalisar dattawan Amurka ya yi kira gare shi da ya buɗe ma'aikatun aƙalla na wucin gadi, sannan ya sake gwada tattaunawa da 'yan Democrat. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren wajen harkokin Amurka Mike Pompeo ya ce Sarkin Saudiya Salman tare da Yariman Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman sun yarda cewa ya kamata a bi diddigi game da kashe ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi. Pompeo ya yi wannan magana ne a yayin wani taron da suka yi da shugabannin Saudiya a birnin Riyadh. Babban ma'aikacin na jakadancin Amurka ya ce Sarkin Saudiya da Yariman Saudiya sun jaddada kalamansu akan ladabtar da waɗanda ke da alhakin kashe ɗan jarida Khashoggi, bayan da ya je ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul na ƙasar Turkiyya a watan Oktoba. Da farko, ƙasar Saudiya ta ce ɗan jaridar ya bar ofishin jakadancin Saudiyan da kanshi, amma daga ƙarshe ta ce wasu jami'an Saudiya ne suka yi gaban kansu suka kashe shi. Kayayyakin da China ta sayar a Amurka sun sake fin kayayyakin da Amurka ta sayar a China sosai a shekara ta 2018, duk kuwa da kakaba harajin ramuwar gayya da aka yi ta yi tsakaninsu wanda ya shafi kasuwannin duniya. Ranar cinikin da China ta samu ya kai na dalar Amurka biliyan 323.3, wanda ya yi matukar yawa idan aka kwatanta da na shekarar da ta gabata, inda ta samu ranar dalar Amurka biliyan 275.8. Wannan bayani wanda hukumar kwastam ta ƙasar China suka fitar, wanda ya nuna kayan da ƙasar take aikawa ƙasar waje musamman Amurka, ya ƙaru da kashi 11% a shekarar 2018. Kayan da ake shigowa da su daga Amurka ya ƙaru da kaɗan da kashi 0.7%.
A gaida Amina Buhari Auna wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya yau aka fara sauraron karar da aka shigar akan babban jojin kasar mai shari'a Walter Onogin kan zarginsa da kin bayyana cikakkun kadarorinsa, ko da yake rahotanni sun ce babban jojin bai bayyana a kotun ba. Bisa tsarin doka a Najeriya, dole ne manyan ma'aikata da jami'an gwamnati su bayyana dukiyarsu da suka mallaka kafin karɓar mukami da kuma bayan sun sauka a wani mataki na yaƙi da rashawa. Daga Abuja ga rahoton da Madina Dauda ta aiko mana.
An kwashi sama da sa'a 1:30 ana musayar yawu da tada jijiyar wuya tsakanin lauyoyi masu kada mai shari'a Walter Onogin a ƙarƙashin Wale Olanipekun da lauyoyin ɓangaren gwamnati a ƙarƙashin jagorancin Aliyu Umar. Daga ƙarshe dai an cimma matsaya cewa za a daga shari'a zuwa ranar Talata 22 ga wannan wata. Ganin cewa wannan shine karo na biyu da za a gurfanar da wani babban mai mukami a wannan gwamnati a bisa tuhumarsa da laifi da ka iya kai shi ga ɗaure a gidan kaso har na wasu shekaru da dama. Na tambayi ƙwararre a fannin zamantakewa kuma malami a Jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kadi, ko yana ganin wannan yunkuri yana nufin cewa ana samun nasara a yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar kenan? Sai ya ce,
inda mai sharhi ya duba zai ga rufanar da wannan nan taliki babban al'amari ne, abu ne mai tayar da kura, mai tayar da jijiyan wuya, kuma abu ne wanda zai sa gwamnatin Muhammadu Buhari da kuma da'awar da take yi yaki da cin hanci da rashawa akan faifai.
amma ɗaya cikin lauyoyi 42 da suka bayyana a kotun don kare Walter Onoge mai suna Orosanje Bonu ya ce hukumar kula da ayyukan shari'a ta ƙasa ce ya kamata ta fara sauraron duk wani laifi da ake tuhuman alƙalin da shi kafin a gurfanar da shi a gaban kotu, kuma ba wannan kotun ne ya kamata a shigar da ƙara a kansa ba domin ba su da hurumin sauraron wannan ƙarar.
What we are seeing here is an approach to start the process of prosecution without giving the National Judicial Council the first right to investigate this and then send it to the proper court.
Da farin farko ma ai sai hukumar kula da alƙale na ƙasa ya samu mai shari'an da laifi kafin a gurfanar da shi a kotu, kuma ba a wannan kotun ne ya kamata a gurfanar da shi ba. Wannan kotu ba ta da hurumin sauraron wannan shari'a, bata lokaci kawai suke yi. Bayan an daga shari'an ne, wasu lauyoyi suka dauki kwalaye suna zanga-zangar nuna goyon bayan su ga wanda ake tuhuma.
They have done it a few months ago and they will do it again. We cannot be intimidated.
Democracy has come to stay whether they like it or not.
They gave up form of tyranny.
Yes.
And we are saying enough is enough.
Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
We are saying enough is enough.
Tumadalla a gaida Madina Dauda. Dangane da wannan shari'a ta babban jojin na Najeriya, wakilin sashen Hausa na Muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da Dr. Nasir Adamu Aliyu, wani lauya mai zaman kansa a Kano kuma malami a tsangayin nazarin aikin lauya ta Jami'ar Bayero, wanda ya tsokaci kan wannan ƙara.
Abu na farko da zamu duba shine ita shari'a ba maganar zancen kallanta daga bangaren siyasa, wannan wani abu ne daban, amma tsoranta a kalle ta gundarin kanta menene laifin, me ya aikata ko me tuhumar da ake masa, sannan kuma me yi abinda ya ce ko menene hujjar da aka kafa a kansa. Shi babban jojin Najeriya an ci tuhume shi da laifin rashin bayyana kaddararsa, mana musamman akwai account guda biyar da suke banki da bai faɗe su ba, kuma wanda yake ya kasance laifi ne a dokar nan ta ita ko da kwanda wato da'ar ma'aikata. Bayan wannan kuma akwai wani caji na ɓoyewa wa'annan account na banki da bai faɗa ba, misali daga an rantsar da kai a kan kujera ta mukami kai ɗauki rantsuwa, to sai aka suka ce da gaggawa sai ka cike wannan wato takarda kai bayanin kadararka da lokacin da ka same ta da kimarta da yanda take. To bayan wannan kuma sai ka je kuma ka ɗauko na iyalinka ma, kamar matarka da ƴaƴanka wanda suka gaza shekara wanda basu kai shiga 18 ba, sai ka faɗa, sannan sai ka faɗi kuɗi a gida. Bisa rashin yin wannan to ya saba wa wato kamar ita wannan doka kenan, saboda haka shi ne suka kashi kotu.
To amma kuma shi abin da yake faɗa cewa na farko dai a baya kafin ya hawa wannan kujera ya cike waɗannan takardu, ya kuma fayyace abin da ya mallaka na kadarorin nan, wasu kuma daga cikin account da ake magana ya ce mantawayi, akwai wani hurumi ne ko kuma wani yanayi da doka za ta wa mutum uziri a irin wannan yanayin da shi babban joji ya ambata?
Abubuwa guda biyu, ita doka abin da ake cewa mantuwa ko rashin saninta ba uzuri bane, shi ne na farko, kuma su ne manyan alkalai suka faɗa wannan a karance mun sani. Na biyu wato maganar cewa ai da a baya ya yi, to ba hujja ba ce, domin ita dukkan abin take cewa duk shekara hudu sai ka sake jaddadawa, kamar alwala ce sallah, sai ka sake jaddadawa, yau shekara hudu ta cika kadara nan tawa kaza ce, ko ta ragu ko bata ragu ba da yake nan. Sa'annan aka ce ko kuma idan za ka fita daga aiki ko da kake cikin shekara hudu ba sai ka saki, ko kuma idan aka baka sabon makami sai ka saki, da ka daura rantsuwa sai kai. Shi in ka lura na daya ya shiga kotun koli wajen 2005, to kaga wannan lokacin ya kamata yi, kaga 2009 yayi, 2013 yayi, 2017 yayi, haka lokacin da aka yi masa rantsuwan nan ta zama babban chief joji ya sake. To daga yanda na gani cewa duka abubuwan nan ba haka ba, an ce akwai in ka lura daga charging da ake, akwai wasu ma da aka ce guda biyu na 2014 da 2016 a rana ɗaya su, to kaga ya saba, kuma doka ce ta da zarar ka shiga makami to kai maza gabatar, to kaga wannan shine abu. So kaga zancen uzuri kamar na ganin da dan wuya a bashi.
To gashi yau an je kotu, to amma kuma a ƙarshe dai kotu ta daga zama cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu, saboda wasu siddabar na ku irin na lauyoyi da kuka shigo da shi cewa an ce ma ba a miƙa masa takardar tuhuma ba. Baka ganin kamar lauyoyi da suke misali tuhumar sa din kamar ba su dauko layin da ita doka ta tanadi ba, tunda gashi tun daga karan farko an ma samu tasgaro na cewa ba a bi ka'idar da doka ta shimfiɗa ba.
Mahmud Ibrahim kwarkenan a tambayar da yawa Dr. Nasiru Adamu Aliyu a tattaunawar da suka yi, idan aka biyo mu a shirin mu na dare za a ji amsar wannan tambaya da kuma ƙarashin hirar tasu idan Allah ya kai mu. Kuma kan wannan batu ne za mu buɗe layukan mu a lokacin da mun ku kira ku bayyana ra'ayinku. Amma kafin nan, hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi da ababen mun sanya maye ta Najeriya NDLEA ta ce cikin ƙasa da makonni biyu da suka shuɗe ta kama matasa fiye da 80 masu ayyukan shaye-shaye waɗanda suka hada 'yan banga siyasa a jihar Kano. Har yanzu dai ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kuri ya aiko mana.
Wannan lokacin zaben da ya zo ganin ce ana amfani da matasa wajen bangan siyasa da sauransu, mun riga mun fara aiki tun wata guda da ya wuce kan wannan, kuma muna kan aikin nan saboda duk wajajen da ake sayar da ƙwayoyi da ake shaye-shaye a nan Kano muna ta zagayawa ne don mu tabbatar gaba ɗaya an daina, wanda har ya kai ga mun kama mutane wajen 86 da ƙwayoyin da suka kai 1.6. Cikin wannan sati biyu da suka wuce aka kama su, tsakanin sati biyu zuwa jiya, cikin 'yan siyasan ma akwai wanda aka kama 'yan ƙwayan suna sha, akwai wanda ma aka kama har da motan jama'iyya, direbobin motan jama'iyya sun nuna cewa 'yan siyasa suke saida musu idan aka je wajen campaign.
Dr. Ibrahim Abdul kenan, kwamandan shiyar Kano na hukumar NDLA mai hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a Najeriya. Ya zaka dai waɗannan matasa da ma wasu dillalan taba wiwi na hannun hukumar ta NDLA, kuma har ma muryar Amurka ta zanta da wasu daga cikinsu.
Da sunanki?
Wasila, a gurin siyasa ne aka zo kane aka kama mu. Ni dai zuwa na kenan, na dawo daga Gwamman House aka kama mu a nan gurin, amma an kama ni da taba baka.
Sunana Halisu Garba, ina Rodop, shekara ɗaya kenan Rodop din taba, ɗaurin taba kamar na 50-50 ina nake sayarwa.
Taba nake sayarwa?
Ina sayarwa shekara kusan ɗaya haka kenan, auci nake sayarwa.
A aucin yanzu aka kama ka?
A ba auci bane, a gurin za a kama ni.
Daga aucin kake sayarwa kuma sai ka kawo gwazo?
Da an yau dare ne ba ta kuma zuwa Kano ba, wallahi ba ta kuma zuwa Kano ba, ni ɗan Sokoto ne.
Hakan dai na zuwa ne kwanaki kalilan bayan da uku daga cikin matasa da ke goyon bayan jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya suka mutu yayin karan batta da juna a yankin Dawakin Tofa na jihar Kano, lokacin da gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya halarci wani taron ɗaurin aure a can. Sai dai Comrade Muhammad Garba da ke zaman kwamishinan labaru na Kano ya ce gwamnati na ɗaukar matakai game da lamuran da suka shafi siyasar banga a jihar Kano.
An ɗauke kyawun mataki tun lokacin da gwamna ya samu wannan labari bayan ya bar wajen. Aka kirawo taro na gaggawa da jami'an tsaro, kuma gwamna ya ba da umarni cewa duk waɗanda suka gudanar da wannan abu ya kamata a kamo su, kuma abin da hukunci ya kama a yi musu, a tabbatar da cewa an gurfanar da su kuma an musu hukunci yadda ya kamata.
Yanzu dai abin jira a gani shine ko hukuncin da majalisar tsaro ta jihar Kano ta yanke zai fara aiki akan waɗancan matasa su 80 da hukumar ta NDLA ta ce ta kama ko kuma akasin haka. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Kar a sha kwaya, kwaya ko ba ta da kyau, jama'a ku saurara, to kar a sha kwaya. Kwaya ko ba ta da kyau, dubban mutanen gida daji suna zance, kwaya ko ba ta da kyau.
To masu sauraro da Asha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda yanzu agogo ke cewa karfe 10 na safe ne da minti 19. Nan gaba kaɗan muna tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan yanzu ga shirin ilimi tare da Yusuf Aliyu Harande.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Dan haƙiƙa ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Shirin ilimi garkuwar dan Adam na wannan makon ya ziyarci hukumar kula da gidajen yari ta Najeriya don ji da ganin tsare-tsaren da suke da shi na ilmantar da 'yan gidan yari. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin tarayya Abuja, Madina Dauda, ta yi tattaki har ta samu tattaunawa da shugaban hukumar ta gidajen yari, Jafar Ahmad.
Hukumar kula da gidajen yari ta ƙasa ita ce ta ƙirƙiro wannan shiri na horar da fursunoni a sana'o'in hannu tare da ilmantar da su saboda su samu karɓo a cikin al'umma bayan sun kammala wa'adinsu a gidan yari. Babban jami'i mai kula da hukumar, Jafar Ahmed, ya yi min ƙarin haske.
Federal Ministry of Labor na Directors, akwai certificate ɗin da suke basuwa mai daraja ta 3, daraja ta 2 da daraja ta 1. To kuma bayan sun ƙare wannan, mun ka tabbatar sun ƙare za su fita, sai mu ba su kayayyaki daidai da irin aikin hannun da suka koya, ko na tailor ne, ko na welder ne, ko na carpenter ne, da dai sauransu. To sai muka ga to ai akwai kuma waɗanda suke son su yi makaranta, akwai waɗanda yanzu suna makaranta ɗin, bari mu ba su dama su ma su yi makarantar. To sai muka fara adult education na yaƙi da jafilci, daga nan sai muka fara na junior secondary school, sai muka fara kuma na secondary school babba wanda za su ƙare da waye ko ne ku. To alhamdulillah kuma sai ga National Open University ta zo. Da National Open University ta zo, sai ta ba da dama cewa kana zaune a gidanka ka yi wannan abu. So ashe kenan ko wanda ke zaune gidan yari yana da damar ya zo ya wannan aikin abun nan nashi karatu. To sai muka fito da wannan tsari haɗin gwiwar National Open University, sai muka kafa. To alhamdulillah yau muna da center guda 10 kuma za mu ƙara wasu, amma muna da ɗalibai fiye da 465 waɗanda ke yin fannoni iri-iri na digiri. Muna da mutum wajen 23 waɗanda ke sama na digiri na farko, akwai wanda ke digiri da digirgir mutum ɗaya.
Wannan mataki na ilmantar da fursunoni ya ja hankalin ƙungiyar UNESCO ta Majalisar Ɗinkin Duniya, inda ta ba hukumar lambar yabo har da kyautar kuɗi dalar Amurka 20,000. Shugaban hukumar kula da gidajen yari, Jafar Ahmed, ya ci gaba da bayanin yadda hukumar za ta yi da dalar Amurka 20,000 da suka samu daga Majalisar Ɗinkin Duniya.
Ba abin da ya cancanta gare mu, abin da muka yi deciding da mu hukumance cewa za mu samu wani wuri inda za mu gina Carlton Hall Center, mu kira shi UNESCO Confucius Center for Literacy, saboda a yi karatu a ciki, wada na jami'a, wada na secondary school, wada na ko adult education, ya zama dai center ce inda ake koyon ilimi na zamani.
Wani tasiri kuke ganin wannan shiri ke yi ga waɗanda a da suna da gurɓataccen hali amma kuma sun fita a matsayin waɗanda za su iya taimakawa tattalin arzikin ƙasa?
Alhamdulillahi bani da statistics a nan, amma na san cewa muna da mutane da yawa waɗanda muka ba kayayyaki, kuma yanzu muna ziyartar su a wuraren da suka zaɓa su zauna su yi wannan sana'a, kuma suna sana'a, kuma wasunsu har sun riga sun ma ɗauki wasu aiki. Gyaran halin da aka yi musu a cikin hukumar gidan yari ashe ta yi kyau ga kuma jama'a da ita ƙasar gaba baki ɗaya, su mun yi tasiri.
Wasu na kokin cewa bayan sun gama zaman gidan yari kuma sun fita, duk da karatun da suka yi suna samun matsala wajen samun ayyukan yi saboda ko har a lokacin ana kyamar su. To kuna sane da wannan? In kuna sane din, akwai wani mataki ne da kuke dauka akan haka?
Muna sane da wannan cewa bayan mutanen da suka kare gidan yari, bayan iyalansu, bayan abokansu da al'umma dai ba gaba daya suna kyamar su. To hukumar gidan yari tana kira, ko kira ɗaya ne zamu iya yi ga cewa al'umma cewa waɗanda suka je gidan yari ba wai ba za a gyara musu halin su bane, ko kuma ba halin su ya gyaru bane, su gwada su su gani kafin su kyamace su. Amma kyama din tana iya sa shi wanda aka kyamata ya sake dawowa gidan yari, saboda in ya je gidansu, ya je ga abokansa, ya je ga sauran jama'a duka aka kishi, ta bai da wani abin da ya rage masa, illa in sata ce ya taba yi sai ya koma ga sata. in fade ne ya taba yi sai kuma ga fade. So ya kamata mutane su sani cewa mutanen da suka je gidan yari suna gyara halayensu. In har za mu iya samu waɗanda za su ƙare degree, in har za mu samu waɗanda har yanzu ke sun ƙare degree na biyu, in har za mu samu waɗanda suka ƙare degree na uku, domin sai akwai gyaran hali, because ilimi baya zuwa sai da gyaran hali. Lami duk wanda ya kai ga wannan din lalle ka tabbatar da cewa ya zama mai gyararren hali. So ya kamata mutane su yi la'akari da wannan, su karɓe su hannu biyu, su kuma ba za su ƙyamanci su ba, ba za su kuma nuna yatsa ga hukumar gidan yari ba na cewa ta kasa, because al'umma ce ta kasa. In har sun fito sun gyaru, mutum ya fito da digiri ne yana aikin shi kuma ana ƙyamatarsa, to al'umma ce ta kasa, ba hukumar gidan yari ba. So al'umma jama'a suna da wani nauyi wanda a bisa kansu na cewa kada su ƙyamanci waɗanda duk suka fito daga gidan yari.
Adeyin Theophilus Okechukwu yana cikin fursunoni da suka ci moriyar wannan shiri.
I was the only person who graduated in 2015.
Okechukwu ya ce, na gama digiri a shekara 2015, hannun digiri na biyu a shekara 2017, yanzu ina digiri na uku.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Madina Dauda, da bakon namu shugaban gidajen yari na Najeriya, Ja'far Ahmad, sai sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
Amma da mata don wajen miƙewa kai ko
tuma da layin, sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Saƙon farko ya fito ne daga Alhaji Abbas Chiledi, inda ya ce, salam sashen Hausa na muryar Amurka, ina so a yau ku bani dama ne kira ga matasanmu na Najeriya tare da masu neman mukamin siyasa a faɗin ƙasar. Mu guji munanan kalamai a tsakaninmu, mu guji ɗaukar makamai wajen yaƙan abokanan adawa. Mu daure mu rungumi zaman lafiya da saka aƙidar siyasa ba da gaba ba a zukatanmu. Sai saƙo daga Musa Hadarin Asuba da Magaram, inda ya ce, fatan alheri zuwa gare ku ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Gaskiya gurfanar da alƙalin alƙalan Najeriya a gaban kotu wanda za a yi a birnin tarayya Abuja a yau Litinin, hakan bai zo mana da mamaki ba, domin an ce duk tsuntsun da ya ja ruwa to shi ruwan zai doka.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya gargaɗi ƙasar Turkiyya cewa tattalin arziki zai durƙushe muddin ta kuskura ta kai hari kan Kurdawa bayan janyewar sojojin Amurka a Siriya. Haka zalika, bana son Kurdawan su tsokani Turkiyya, a cewar Trump a kafar Twitter da daren jiya Lahadi. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da rahotanni da ke nuna cewa shi ɗan koren Rasha ne da shugaban ƙasar Vladimir Putin, ko kuma yana ɓoye yadda ta kaya a tattaunawar bayan fage da suka yi da shugaban na Rasha a haɗuwar da suka yi sau biyar, ciki har da wadda suka yi a watan Yuli a Helsinki. Shugaban Amurka Donald Trump ya zaƙe kan buƙatarsa ta gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico, a yayin da 'yan Democrat kuma ke ci gaba da ƙin goyon bayan abin da suke kira mataki mai tsada da kuma rashin inganci. A yayin da kuma a yau ɗin nan Litinin aka shiga rana ta 24 da rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Sarkin Saudiya Salman tare da yariman Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman sun yarda cewa ya kamata a bi diddigi game da kashe ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi.
To masu sauraro, da kuma kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana, za ku ji wani sabon shirin. Kafin nan bari mu miƙa saƙon ta'aziyya game da rasuwar Hajjiya Halima da ke garin Jos jihar Plateau wacce Allah ya warsuwa da safiyar yau bayan fama da tai da rashin lafiya da fatan Allah ya jikanta. Amin suma amin. Yanzu amanadin Amina Buhari Auna da Julie Leather's Creation sai engineer mu John Ellison Mahmud Lalo ke cewa ku na lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC kada ku nisa ga shirin yau da gobe.